Rudanin da ƴan ƙasar suka shiga di baya rasa nasaba da sakamakon zaben fidda ƴan takara a dukkan matakai musamman ma ƴan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki, jam'iyyar adawa ta PDP da sauran jam'iyyu kamar su NNPP, YPP, Labour Party da dai sauransu.
Sunana Abdulbasir Musa. Kasancewar yadda ƴan siyasa suke ta maganganu da bayanai a kafofin da suke da iko akai ya zamto ɗan Najeriya ba ma fahimtar menene kundin tsarin mulkin ƙasa akan abubuwan da ya shafi zaɓi da mulki da ita siyasar, domin waɗancan za su zo su ce kaza, waɗancan su zo su ce kaza, sai ka kasa gane wanne ne ainihin gaskiya a cikin lamarin. So muna buƙatar wayar da kai ga su mahukuntan zaben akan menene daidai da kuma menene ba daidai ba.
Wani ɗan Najeriya kenan yana bayyana irin rudanin da siyasar ƙasar ya sanya mutane a ciki. Masana siyasa kamar malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar gwamnati dake birnin tarayya Abuja, Dr. Abubakar Kari, yayi bayani a game da ɗabi'un ƴan siyasa a daidai wannan lokaci.
To ita wannan ɗabi'a da hamshaƙan ƴan siyasar Najeriya suke yi na yin takarar kujera biyu a lokaci guda ya yi daidai da karin maganan da Hausa suke yi na cewa in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai. Kuma ina ga laɓewa suke yi da wata kafa da take a buɗe wadda bata haramta wannan abun ba ƙarara, duk da yake za a iya cewa hakan kusan ba adalci kuma ba daidai ba ne.
Ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yemmatu Diba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunus Abubakar Ahmad kira yayi wa ƴan ƙasa.
To tattare da ɓangaren cewa ilmantar da mutane kan yanayin da demokaradiyyarmu da dokokinmu suke, kai da zaka je kada ƙuri'arka ai lalle ne ka gano me ye tanade-tanaden wannan abu. Ta yaya za a yi katin zaɓen kama yana da muhimmanci? Ai wuka ce taka, ko ya ka bari yanka ka sai ka mallaki wukar, ko ta yanka ka ka yanka kanka, ko kuma a yanka maka. Ba yi nawa ne kake duba yanzu kundin rajista? Ka ji an ce miliyoyi sun yi rajista, amma nawa ne dududu muke jefa ƙuri'ar? Ba ma kai miliyan 30 miliyan 40. To dole ƴan tsararru su zaɓa masu yawa. Sai an samu matsala ai takaicece ne. Alhali ko za ga matakan da za mu iya ɗauka don mu ma hana matsalar afkuwa. Sai zama na kan cewa kullum muna ihu bayan hari.
Ko menene hurumin doka a game da cece kuce kan karo nawa za a iya rantsar da mutum kan kujerar siyasa? Barista Mai Nasara Kogo na da bayani.
Wannan magana ce wadda take idan muka la'akari da hurumin tsarin mulkin Najeriya. Sashe na 130 har zuwa sashe na 141 sun yi bayani gamsashe a nan wurin. Matsayin doka shi ne duk wani wanda yake ya tsaya da takara to ba za a taba rantsar da shi ya wuce so biyu ba akan kujerar nan da yake neman takara. Wala Allah mataimakin shugaban kasa ne ko kuma an rantsar da shi mataimakin gwamna ne, to dokar zabe ta kara yin bayani ta shekara ta 2022 tace a duk lokacin da aka rantsar da shi din nan wani dalili ya sanya kuma ya sake zuwa yana neman kuma a sake rantsar da shi a hawa na uku to haramun ne. Amma a wannan kujera din akwai magana da ta taso na kamar idan mataimakin shugaban kasa ne ya zo yana neman shugaban kasa, an rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa so biyu kamar shi Atiku Abubakar, ba a taba rantsar da shi a matsayin mukaddashin shugaban kasa ko kuma mai rikon kujerar shugaban kasa ba. Saboda haka ita kujerar mataimakin shugaban kasa daidai da hurumi na sashe na 141 da 130 kujera ce wadda take cikakken cancanta zama shugaban kasa ne, ba wai mukami ne na kashin kanshi ba. Kamar Atiku an rantsar da shi so biyu ba haramun bane a rantsar da shi har so biyu a matsayin shugaban kasa.
Ɗan Najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da sha'anin siyasar kasar, inda aka sani ke neman ƙarin bayani akan dokokin jam'iyyu da na zaɓe na kasar. Rahim Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.